إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أنك أقوى إن أمان بإسواة الدين المسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokin mu a wannan safiya ta Juma'a. A yau muna 18 ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 6 ga watan 2 shekara ta 2025 miladiya. Za mu daura insha Allah ta'ala a kan darasi na 3 a cikin karatun na wannan littafi na al-usul thalatha wa adillatuha na al-imam al-mujaddid Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Darasin mu na baya muna kan inda malam yake mana mukaddima da cewa ilmu rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 40 masail. Malam yace ka sani Allah ya maka rahama cewa wajibi ne akan dukkan mu koyi mas'aloli mu san wasu mas'aloli guda hudu kamar haka. Al-ula mas'ala ta farko ita ce al-ilm, mas'ala ta ilmi, wa huwa ma'rifatullah shine sanin Allah, wa ma'rifatu nabiyyi da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wa ma'rifatu dinin islami bil adilla da kuma sanin addinin musulunci da dalilai. Wannan ita ce abinda muka karanta a darasin mu da ya gabata cewa dole ne musulmi ya yi ilimi, ya san Allah, ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya kuma san addinin musulunci bisa ga dalilan da suka zo a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Duk wanda ya fahimci musulunci da wasu maganganu ko wasu hujjoji ko wasu dalilai sabanin abin da yazo a Qur'ani da Sunna, to bai fahimci musulunci ba. Duk wanda ya fahimci musulunci bisa ga sabanin abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi, to babu shakka wani abu ya rike ba musulunci ba. Duk wanda yake son ya gane addini, to dole sai ya bi ta hanyar Al-Qur'ani, ya bi ta hanyar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan ya hada da fahimtar magabata na kwarai. Wannan shine zai bashi cikakken bayani da fahimtar menene addinin musulunci. Allah ya sa mu fahimta. Malam sai ce asaniya, mas'ala ta biyu da ya kamata mu sani ya zama dole kowa ya fahimta shine al-amalu bihi. Bayan ka san Allah, ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka san addinin musulunci bisa ga dalilai, abu na gaba shine yin aiki da ilimin da ka sani na abin da ka koya na ilimi, abin da ka sani na ilimi, to wajibi ne akan ka kai aiki da shi, ka sanya shi a cikin aikinka. Wannan wajibi ne, dole ne, dole ne. Duk wanda yin ilimi bai aiki da shi ba, to wannan zai fada cikin waɗanda za a fara gode wutan jahannama da sunayen tashin alkiyama, kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min awwali man tusa'abu bihi an-nar yawm al-qiyama 'alimun lam ya'mal bi ilmihi. Daga cikin waɗanda za a fara hura wutan jahannama da sunan tashin kiyama. Farko-farkon waɗanda za su fara shiga wuta shine mai ilimin da bai aiki da iliminsa ba. Idan an ce alim, ba ana nufin sai wanda ya tumbatsa ya je zama bijimin malami ba. Duk wanda ya ilimi ya san aya ɗaya ko hadisi ɗaya a wannan babin sunan shi mai ilimi, a wajen wannan ayan ko hadisin sunan shi mai ilimi. To in bai aiki da abin da ya sani ko aka karanta mishi ba, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin farko-farkon waɗanda za a fara hura wutar jahannama da su ranar tashin alkiyama, waɗanda za a fara kona su a cikin wuta. Allah ya sa babu cikin su. Saboda haka jama'a, mu sani cewa na farko shi addinin musulunci aiki zai yiwuwa sai da ilimi, sannan ilimi zalla baya wadatarwa sai an yi aiki. Sai an yi aiki galibi yana daga cikin matsalarmu shine yawan karatu amma babu sanya shi a cikin aiki, musamman a wannan zamanin namu. Yanzu misali, idan ka ɗauki da mu zamaninmu da muke ciki yanzu, musamman ƴan uwanmu matasa da sauransu, masha Allah, ana karatu, ana zuwa makaranta, maza da mata da sauransu. Wataƙila idan ka kwatanta da dattawan lokacin da suke da shekaru irin namu, abubuwan da muka karanta galibi ba su karanta shi ba. Amma wataƙila za ka samu wani dattijo ya shekara 40 ko 30 ko sau ɗaya a raka'atul fajr ba ta taɓa wuce shi ba, sai in wataƙila ba shi da lafiya ko wani dalili mai ƙarfi. Amma in an tsare shi an ce da shi kawo hadisi ne a kan raka'atul fajr ba zai iya kawowa ba. Al-muhim tun a wancan lokacin an karanta mishi ne aka ce da shi ga falalar kawai su koye kama aiki. Mu kuma yanzu an tare matashi an ce kawo hadisai 10 ruwayoyi daban-daban a kan raka'atul fajr zai koro su, amma ya sharaban ka da kai raka'atul fajr ya manta. Saboda haka sai aka wayi gari abinda muke kai yanzu shine zallan ilimin babu aiki. To wannan baya wadatarwa, baya wadatarwa. Sai sa sabai suke cewa mu abinda muka koya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karatu da fahimtar karatun da aiki da karatu. Idan mutum an karanta masa ayoyi 10, to ba zai ƙara wata 10 wasu 10 a gaba ba, sai ya fahimci waɗannan 10, ya yi aiki da su, ya tabbatar duk abinda waɗannan 10 suka ce a yi ya yi, abin duk da suka ce a bari ya bari, kafin sai ya ɗaura masa 10 na gaba. Saboda haka lokacin da zai karanci ayoyi 20, ya karanci ayoyi 20 ne, ya fahimci ayoyi 20, ya kuma yi aiki da ayoyi 20. Amma kaga mu sabanin mu yanzu galibi za ka ga karatunmu na gefe, ayyukanmu suna gefe guda. Karatunmu na gefe guda, ayyukanmu suna gefe guda. To wannan babu shakka halaka ce ga al'umma, kuma bala'i ne ga al'umma. Ya zamana duk sanda ake karatu ba a aiki da shi. Yasa wani mawaƙi yake cewa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qibali ubadil wathani, duk mutumin da yake ilimi bai aiki da iliminsa ba, to za a yi masa azaba tare da masu bautan gumaka. Kaga masu bautan gumaka ba kuma su huta. To sai aka ce shi min qabli ubadil wathani, za a yi mishi azaba gabanin ayi azaba wa masu bautan gumaka. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan na daga cikin waɗanda za a fara hura wutan jahannama da sunan tashin kiyama. Kaga sai an sa shi a ciki tukunna kafin a biyo baya da masu bautan gumaka. Allah ya tsare mu da fara a ciki. To kaga kamar yadda aiki ba ilimi yake zama halaka ga mutum, haka ilimi ba aiki yake zama halaka ga mutum. Daga abubuwa biyu ake haɗawa. Kaga dai musulunci ba zai yi muka yi musulunci ba dole sai da aiki. Addinin musulunci bai yi wa sai da aiki. Dan Allah ce wa ya waqu li'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah ya ce ka ce da su ku tashi ku yi aiki. Kaga musulunci bai yi wa sai da aiki. Dole sai an yi aiki, motsa jiki. Sai sa duk inda ka ji an ce innal ladina amanu, sai ka ji an ce wa amilu as-salihat. Duk waɗanda suka yi imani sai a ce sannan suka biyo baya da aiki. Saboda haka musulunci bai yiwuwa dole sai an yi aiki,
dole sai da aiki. To aikin nan kuma bai yiwa dole sai da karatu, dole sai da ilimi. Sai an yi ilimi kafin ai aiki, sai an yi aiki kuma kafin musulunci ya zama cikakken musulunci. Domin sahabbai da suka karɓi musuluncin nan a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda tsayawa suka yi akan zallan ilimi ba aiki, da musuluncin bai iso gare mu ba. Jama'a mun fahimta ku? Da addinin musuluncin bai iso gare mu ba, amma da yake sun yi karatu ne da kuma aiki. Duk sanda aka ce ana neman kaza, to a wajen ba za a motsa ba sai sun tabbaka wannan aikin. Yanzu misali, za ka ga watakila masallaci yana fama da wata matsala guda ɗaya wadda ba mamaki cikin masu sallah a masallaci. Wani zai magance wannan matsalar, jarinsa bai san an yi komai ba, amma sai a shekarar uku ana neman gudunmawa a kai. Amma ran da ya ga wani waje ya ɗan karce a jikin gidansa, zai iya kashe 100,000, 200,000 saboda kawai a gyara fentin gidanshi. Amma taimakon masallaci ne da 50,000, sai a yi wata 5 ana neman gudunmawa, ana neman ya za a yi ahada. Duk sanda aka yi tunatarwa, da yi tashi sai duba aljihunsa don sauran canjin da aka bashi a kasuwa 200,000 sai ɗauka sai ya saka. Duka ayoyin infaƙin nan da ciyarwan nan, kuma duka mun karanta su, ana karantawa ana maimaita su. To amma kaga da haka sahabbai suka yi ma addinin, da addinin bai iso wajen mu ba. Kalubi Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Uthman ibn Affan, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira, ya yi shaida, ya ce a taimaka fi sabilillah, sayyidina Uthman bin Affan ya taro dukiyoyi raguba guda 1,000, kowanne da daure da kayan abinci a kansa, za a tafi jihadi. Yan kasuwa sun zo, ka sayar mana da wannan kayan, zan baka riba kaza, ya ce ina da wanda zai ninka mun wannan so 10. Wannan ya zo ya ce ina da wanda zai ninka mun wannan so 10. Kowa ya zuba ido yana so ya ga wani ɗan kasuwa ne zai saya sama da farashin da muka saya, ninki 10. Waye wannan? Sai ce ai Allah ne zai ninka mun so 10. Man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katira. Allah zai ninka mun ninkin ba ninki. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan gudunmawar ta Uthman ibn Affan, manzo Allah ya kasa zaune, kasa tsaye, yana murna, yace ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm falyaf'al ma sha'a qad ghafara Allahu lah. Indai Uthman ne, to daga yau duk abin da ya bazai na shiga aljanna ba. Uthman duk abin da kaga dama kai, Allah ya yi maka, zaka shiga aljanna. Kaga yadda sahabbai suke gani, shi yasa har talakawan sahabbai ma sai da suka yi meeting, suka ce ba ya kamata mu je mu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa bita, in ba haka ba sai a je lahira, ga mu ga masu kuɗi tare muke sallah a duniya, amma sai ga mu shiga aljanna. Suka je suka ce mu Annabi sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlu dusuri bil ujuri wan na'im al buki. Suka ce manzo Allah akwai damuwa ba, me ya faru? Suka ce masu kuɗi ba sun tattara lada, sun tattara ni'ima, sun yi gaba sun bar mu. Manzo Allah ya ce kamar yaya? Suka ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Yadda muke sallah haka suke, yadda muke azumi haka suke, amma waya tasaddaquna wala natasaddaqu. Su suna da kuɗin ba da sadaka, mu ba mu da kuɗin bayarwa. Wayu'tiquna wala nu'tik, suna iya yanta bayi, mu kuma ba ma iya ba. Manzo Allah ya ce to ai kuma Allah ya ba ku abinda in kun rike za ku riski waɗanda suka wuce ku, sannan wanda yake bayan ku ba zai iso inda kuke ba, sai shi ma ya yi irin abinda kuke. Suka ce menene? Manzo Allah ya ce duk bayan sallar farilla ku yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sau 33. Suka je suka kama zikiri. Bayan wasu lokuta suka zo suka dawo suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama, an yanka ta tashi ba, me ya faru? Suka ce ɗan uwanmu masu kuɗi sun ji gana wanda muka yi da kai da zikirin da ka ba mu, kawai muka ji su ma sun fara. Saboda haka yanzu abin da suke so shi ne duk wanda kuɗin sai kai geji ka za a ce to kai wanda ka yi tasbihi bayan sallah. Annabi ya ce ina, ku yi hakuri, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wannan falala ce ta Allah yake ba da ita ga wanda ya ga dama. Ai falala ce. To yanzu misali za ka ga, watakila a Ramadan zai karatu, ai wata uku ko wata hudu ana neman gudunmawa abin da za a gudanar da ayyukan Ramadan da shi a masallaci. Amma har Ramadan din ta zo ta wuce akwai abin da an tsara za a yi shi ba zai yi ba. Jama'a haka ne ko ba kaba? Ko ba wai babu daman taimakawa bane? Ai kowa yana ma Allah ruwa. Babu da yaqini game da Ubangiji. Tun yana ganin ya bayar ya ce Allah kuma ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Duk abin da ka bayar Allah zai mai gurbin sa. Haka jama'a musulunci yana tafiya ne wallahi da aiki. Mutane biyu musulunci baya son su, musulunci baya son rago, musulunci baya son marubuci. Addinin musulunci baya son rago, baya son marubuci. Duk wanda zai ba musulunci gudunmawa sai ya cira wato sai ya yi watsi da ruwa, sannan kuma sai ya cire wannan ragunci sai ya zama jarumi mara tsoro wajen ciyar da addinin musulunci gaba. Sannan kuma sai ya zama yana iya sacrificing komai nashi, laskar ɗansa, ƙarshen abin da ya mallaka zai yaba musulunci. Ba nan musulunci ke ci gaba. Da haka in an yi karatu abin da yake biyo baya kuma shi ne al'amal, shi ne aiki. Sannan asali da malam ya ce abu na uku shi ne addu'atu ilayhi, shi ne kira zuwa ga addinin musulunci. Abin da ka koya na ka san Allah, ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka kuma san addinin musulunci, to ka bada gudunmawanka wajen yayi za a yi kira zuwa ga wannan musulunci. Wannan gudunmawar, wannan kiran da za a yi zuwa ga musulunci, in Allah ya baka ilimi sai amfani da ilimi. Idan dukiya ce Allah ya baka, za ka iya ɗaukar nauyin masu yin da'awa da hanyoyin yaɗa ta ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, to ka yi ƙoƙari wajen yin haka ɗin. Domin dama ce da wataƙila in ta kubuce ba ka san yaushe ne wannan damar za ta sake dawowa ba, in ma za ta dawo ɗin ba kuma lallai ta dawo ɗin ba. Jama'a muna fahimta ko? Saboda haka in Allah ya ba karatu ka tsaya ka karantar da mutane, kuma kira zuwa ga musuluncin nan mu fahimta ana kira ne zuwa ga tsantsan musulunci ba tare da saka son zuciya a ciki ba. Kira zuwa ga musulunci za ka karanta da abin da ka yarda da shi a matsayin Qur'ani da Sunna bisa fahimtar magabata na kwarai. Sawa'un kai mai karatun ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba, sawa'un ya yi wa masu sauraro daɗi ko bai yi musu daɗi ba. Amma dai me za ka gaya wa mutane? Asalin abin da Allah ya ce a faɗa wa mutane. In ka karantar da mutane to kai kuma sai ka koma gefe ka bar su da Ubangiji. Ya haliman ya sha wa yudhillu man yasha. Allah in ya ga dama ya shirye da wanda ya ga dama, ko kuma ya ɓatar da wanda ya ga dama. Allah ya sanya mu cikin shirye. Saboda haka addu'atu ilayhi, kira zuwa ga addinin musulunci. Ar-rabi'a, malam ya ce na hudu shi ne as-sabru 'ala al-adhafi, yin haƙuri akan cutar wanda za ka gamu. Dole wajen kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki dole za ka gamu da cutarwa. Za a cutar da kai, za a yi maka abin da baka so ba, za a yi maka abin da babu daɗi, amma abin da yake wajibi a kanka shi ne ka yi haƙuri. Shi ne ka yi haƙuri. Za a zage ka, za a ci mutuncinka, za a ce baka iya ba, za a yi maka ƙazafi, za a binciko abubuwa munana, wasu ma wanda tarihi ne za a jingina maka amma kai baka taɓa sanin su ba. Ka rubuta tarihin da za a jingina maka wanda kai mai tarihin baka san su ba, ina suka faru kenan. Amma za a jingina maka su, to dole za ka yi haƙuri. As-sabru 'ala al-adhafi, dole za ka yi haƙuri akan cutar wanda ke ciki. Domin wanda ya fara kawo mana musulunci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi, amma ya yi haƙuri. Duk sanda aka cutar da shi sai ya ce rahimallahu akhi Musa faqad udhiya bi akthara min hadha fa sabr. Allah ya ji kaddan uwana Annabi Musa, an cutar da shi sama da haka amma ya yi haƙuri. Haka ni ma zan yi haƙuri. Saboda haka za a cutar da kai, amma abin da ake so shi ne in an cutar da kai ɗin ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri. Allah ma da kansa ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Ya koran da kai imani, kada ku zama irin waɗanda suka cutar da Annabi Musa, ma'ana kada ku cutar da annabinku irin yadda bani Isra'ila suka cutar da Annabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, Allah ya barantar da shi daga abin da suka fadi saboda me makana inda Allah ya jihadu ni shi din mai matsayi ne a wajen Allah subhanahu wataala daga dole sai ka yi hakuri annabi Musa sai da take ga kansa sai ne yace ya qaumi limatu uzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum yadda suka cutar da shi suka bashi wahala sai da yake ga shi da kansa yana koka musu yace jama'a me yasa kuke cutar da ni me nayi muku limatu uzunani me yasa kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum bayan kun san cewa da gaske ni din fa manzon Allah ne zuwa gare ku kun san Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku amma kuke cutar da ni saboda haka sunna ce ta wannan hanyar duk wanda zai dauro akan ta sai yayi hakuri yayi hakuri ka dubi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya kawo addini irin wahalar da ya sha a garin Makka da irin yadda suka cutar da shi da irin yadda aka matsa masa lamba har san da ya gudu ya tafi Taif domin yana tsammanin in yaje can ya samu mafaka amma da yaji sai abun ya juya sai zama wanda cikin Makka ma akan bayin ne da shi aka sanya wawayen unguwa da shashashu da ɗan shaye-shaye suka rako shi har bayan gari da jifa suka faffasa masa kai suka kakkarya mishi a kori yana kwanci jina-jina mala'ika Jibril ya zo yace ga ni ga mala'ikan da Allah ya wakilta shi da kula da duwatsu yadda suka jefe ka da duwatsu Allah ya ce ka gaya wa mala'ikan nan me kake so a yi musu yanzu nan in kana so a ɗauko dutsen kudu a sauke shi a kan garin za a yi adalkace su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a abinda nake so shine Allah ya fitar koda ba su din ba koda a tsatsan su daga cikin jikokin su da za su zo nan gaba Allah ya fitar da waɗanda za su bauta ma Allah ba tare da sun mai tarayya ba mala'ika Jibril ya ce a'a ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a Allahumma ighfir li ummi Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka yafe wa mutane na ba su sani bane suka mun haka amma da sun san waye da ba za su ba manzo Allah ya yi hakuri sahabbai aka cutar da su aka kakkashe wasu aka azabtar da wasu a cikin su aka yi musu duk wani nau'in cutarwa sahabbai suka zo suka koma suka koka ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kamata fa a san mafita wannan yanayin da muke ciki ba daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku na gobe sauki waɗanda suka gabace ku an kasance aka zo da mutum nan ya karbi musulunci a sanya shi a sanya masa zarto a tsakiyar kansa a ce ka bar addini ka koma raba ka ya ki barin addinin a dinga giyar zartan nan akan shi sai an raba shi gida biyu kowane bayan ya fara kasa haka annabi ya ce ku yi hakuri kuma suka yi hakuri aka cutar da su Bilal ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kalan cutar wanda ba ya mishi ba a matsayin shi na bawa sai da sayyidina Abubakar ya saye shi ya yanta shi a samu sahara ta yi zafi a zo a tuɓe masa riga a ce kwanta akan sahara ana duka to bi Ammar da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya Ummu Ammar bi irin wahalar da ta sha annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ga yadda aka azabtar da su manzo Allah ya ce saburan ala Yasir fa inna mawilakum aljanna Yasir da iyalan gidansa ko ya hakuri makomar ku ita ce gidan aljanna shi ma lokacin babu abin da zai iya yi din sai ne ba su hakuri sai dai ce su yi hakuri saboda haka dole duk wanda yake kan harkar musulunci to dole zai shirya cewa za a cutar da shi kar ga ɗaukar hanyar kiriya ne dole akwai cutarwa za a dage ka za a yi maka duk abin da za a yi amma abin da ake so shine a yi haƙuri a jure a kai a yi haƙuri a jure a yi haƙuri shine as-sabru alal azafi akwai cutarwa waɗanda kake koyar da su kana ganin kai da awa kake wa mutane wanda suke amfana da wa'azinka su za su yi maka kazafi da su da haɗa baki a kama ka da su da haɗa baki a cutar da kai duka ba wanda ba za a gani ba kuma abin da yake so shine a yi haƙuri wanda suke amfana da karantar ruwanka su ne za ka ba da fatawa din ba ta yi masa dadi ba ya dudura maka a cikin kuma gobe wani dawo saurarenka ba gobe
eh
din ka san wannan daga cikin matsalar mu mu yanzu duk wanda aka ba da fatawa in ba ta masa dadi ba zai yi dadi wai kowa yana so inda a ba da fatawa da ta yi mishi dadi to in za a ba da fatawa da sai ta yi wa kowa dadi shi za a yi fatawa ai duk fatawar da aka yi in dai ba mutum takwas dadi to biyu za su ji bata musu dadi ba to aka ce su ma biyun ne sai an yadda da su to ya za a yi gina halai ai Allah bai saukar da ayoyinsa don su yarda da kai ba Allah ya saukar da ayoyinsa ne don ya tankwara ka ka ji su kana so ko baka su wannan shi ne kana so ko baka su haka za ka bi amma ya lil asaf da ga malami ya shafe dare guda yana bincike akan fatawa awa biyar yana bincike ya sauke wannan littafin ya dauko ya sauke wancan da ya zo ba da fatawa a masallaci fatawar minti biyar kadai ya mata bincike kusan awa 10 amma wani shugaban majalisar jahilai na kasa da kasa yana can gefe yana jira da zage fatawa sai ce kaga wani jahilin malami kaga shi ko fi guda biyu da ba za su taba haduwa ba jahili kuma malami amma kuma ya hada shi wuce daya mene ne ne saboda fatuwar shi ba ta yi mishi dadi ba saboda fatuwar ba ta yi mishi dadi ba wanda shi a karan kanshi ya yadda cewa shi din jahili ne shi yasa bai tambayi kansa bai zo tambayar malami shi kanshi ya yadda cewa shi din jahili ne in ba haka ba binciko da kanka ba gani ai tunda ka zo tambaya ka yadda kana da jahilci a yanzu ko likita ne ka je wajensa zai baka magani ai galibi magungunan da muke karba wajen likitoci in ta hanyar dadi ne maganin ba dadi amma karba kake ka sha a haka haka ne ko ba ka ba bakinka ba dadi test din bakinka ba dadi sai ya sake baka wani magani mai daci a ce zai gyara maka test din baki kuma ka karba ka sha a haka yaushe za ka yadda a ce kanka na ciwo kuma ba ka magani ake ga sha ta baki in ka sha abu ta baki kan ba ciki yake yi ba to kai da kanka yake ciwo mai haɗa kai da ciki amma kuma na karba a haka ka sha kuma ka jima ranka cewa zai maka maganin ciwon ka kuma ka ga yayi to yaushe kuma fatawar addini ne yaushe fatawar addini za ka ci wanda bai maka dadi ba za ka karba ba yasa za mu ga addinin ya zama babu kan gado ka ba ɗaya muka zama wani iri eh duk wanda matarsa take da matsala tana bleeding ko cikin ta na ciwo ko wane ne ba zai kira wani jahilin abokinsa da bai san harkar likitance da bai ya za a yi ba sai kai shi asibiti in ne kai ta asibiti inda wani abokinsa zai ce kai da ba kai ba zai ci haka likita yace amma ba mai addini ba ga fatawar malamai to shi kenan sai zauna su biyu da shi da abokansa ko sai su zauna su tattauna ko su tsinyo malama albarka ajin ɗauki fatawar da ta musu
Allah ya kyauta Allah ya samu gaba lafiya
haka dole idan mutum na kan wannan harkar wallahi sai an yi hakuri musamman yadda batattu suka yi yawa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa wannan yace yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha sauran kadan an kusa al'ummomin duniya da kafiran duniya za su yi ca a kan su kamar yadda maciya suke ca a kan kwanan abinci sahabbai suka ce a wani ƙillacin na haru yau izin ya rasulallah ya manzan Allah a wancan lokacin bamu da yawa ne da kowa zai kawo mana cafka kowa ya kawo mana farmaki bamu da yawa ne in kaɗan ne mu manzan Allah ya ce la bal antum kathir ba kaɗan ba ne ku kuna da yawa walakin kuntum ghusa'an ka ghusa'is sai sai dai yawan ku bai wuce yawan ku ban teku ba ga teku nan yana kumfa tafiya dai tafiya ba fa amma zaman fa ya habu tufa'at sai kaga kumfan ya washe to manzo Allah ya ce yawan ku bai wuce yawan ku ban teku ba sai sahabbai suka ce to ya manzo Allah mai dalili annabi ya ce wala yanzi anna Allahu fi qulubi aduwikum al-mahabbata minkum Allah zai cire kwarjininku daga idon makiyinku zai zama ba sa kwarjininku ba sa jin nauyinku wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn sannan ku kuma Allah zai jefa muku wani rauni a zuciya. Qalu wa man wahadu ya Rasulullah, sabai kace wani irin rauni? Annabi ya ce hubbud dunya wa karahiyatul maut. Raunin da zaku gamu da shi a duniya ko halaka shine masifan son duniya da kuma kin mutuwa. Son duniya da kin mutuwa. Eh, Allah ya dabamu da wannan rauni. Kaga manzo Allah ce wayi al'ummin duniya da batattu da mushrikai da nau'ukan su da kafirai da nau'ukan su da ƴan bid'a da nau'ukan su za su ci akan ku musulmai ba tsayawa akan sunna, za su ci akan ku, kowa zai kawo muku hali, kowa zai kawo muku farwaki, amma sai kun yi hakuri. To yanzu kun ga zamanin da muka iso ciki ke, duk wanda ya ce wa mutane su tsayu akan tauhidi da sunna zai yi hakuri, zai yi hakuri, dan kowa zai kawo masa yakata, kowa zai kawo mishi farmaki. ƴan ɗabi'u za su zage shi, ƴan shi'a za su zage shi, ƴan kalakatu za su zage shi. In kana so ka zauna lafiya, to ka ce kowa ya yi addinin da ya ga dama. To nan ne za ka zauna lafiya. To kowa ya yi addinin da ya ga dama, kuma a ce wai kowa a bari ya yi fahimtarsa, kada a soki fahimtar kowa. To inda haka addini yake tafiya, da babu buƙatar a turo manzo. Tun daga ga an turo manzo, an Allah ya ce Muhammadur Rasulullah. Da Annabi Muhammadu ne shine manzon Allah, to fa ya nuna fa Allah na so ya nuna mana fa duk wani addinin da ba ta hannunsa ya zo ba, to ba gaskiya bane. Shi yasa ya ce huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah shine wanda ya aiko manzansa bil huda da shari'a. Kenan duk wani abin da ya zo daga wajen wani ba wannan manzon ba, ba ta ce ba shari'a bane. Wa dinil haq, da addinin gaskiya. Kenan duk abin da ya zo ta hannun wani ba wannan manzon ba, to addinin ƙarya ne, ba na gaskiya ba ne. Ba addinin gaskiya ba ne. Saboda haka ashe in dai za a yi addini, to dole kowa ya ajiye shi a zuwa bi da manzo. Na manzon nan kuma wallahi ana samun shi ne a Ƙur'ani da Sunna. Ba maganan wani ba, ba mafarkin wani ba, ba tunanin wani ba, ba wani ya zo ne ya tsara ba. Dole sai ta hanyar Al-Qur'ani da kuma sunna, tana ake samu bisa hujja, bisa dalili, bisa dalili. Amma kaga duk wanda ya ce wa mutane ku dawo ku tsaya kan bautan Allah shi kadai na farko, to zai hakuri da mutane, din da a zage shi za a ce mishi bai raba kan al'umma. Wai yanzu in kace a dawo a bauta ma Allah shi kadai, sunanka bai raba kan al'umma, baka san zaman lafiya, saboda ka ce bai bautin shehunnai ya bari ya ajiye su gefe, ya zai bauta ma Allah, bai bautan malamai ya bari ya ajiye zai bauta ma Allah, to sai a ce wannan kaga bai sarrafa kan mutane, bai sarrafa kan mutane. Wai abinda mutane suke so shine ai shiru ma kowa, wannan shine haɗin kai. To kaga jama'a duka bai wai inda muke fatan isa shine aljanna. Sai kuma kaga wani ya kama hanyar wuta, sai aka ce ai shiru, amma ne duka aljanna za a isa, to shi za a isa aljanna gaba daya. Ai babu rana. Kamar yanzu ne misali, daga nan gida dubu sai aka yi mota guda uku za a tafi Gombe. Yanzu da aka yi sakan junction can, sai direba ɗaya sai kama hanyar Gombe, ya kama bypass ɗaya mai hanyar Gombe, shi kuma direba na biyu da ya zo sai kama hawala sai can, ya kama hanyar Kano, shi direba na uku da ya zo sai kama can wancan bypass ɗin sai kama hanyar Jos. Sai ka ce a kira waɗannan direbobin da wanda ya hanyar Kano da wanda ya hanyar Jos su dawo buga hanyar Gombe nan. Sai ka ce a ku bari ba a sarrafuwar kai, ana so kai ya haɗu, kowa ku bar shi ya bi hanyar da ya ga, amma dai Gombe ake so a isa. To ka gaya min wanda ya kama hanyar Jos yaushe zai isa Gombe, wanda ya kama hanyar Kano yaushe zai isa Gombe? Ashe in dai har ana so a isa Gombe duka, to dole da wanda ya kama hanyar Kano da wanda ya kama hanyar Jos dole su dawo su bi hanyar Gombe kafin a isa. Haka ne ko ba kawai? To ashe wannan na nuna mana aljannan fa ake so a isa. Hanyar aljannan nan kuma ita ce hanyar bautan Allah shi kadai. Wannan sai kama hanyar bautan shehunnai, wannan ya kama hanyar bautan waliyai, wannan ya kama hanyar bautan annabawa. Sai aka ce to masu bautan waliyai da shehunnai da annabawa nan ku ajiye su, ku dawo ku dauro akan hanyar bautan Allah shi kadai, ita ce kadai za ta kai ku hanyar aljanna. Sai a ce a'a, ba a san labon kai, a bari kawai. Ka ga mai shiga shi aljanna duka. Wallahi babu rana. Dole sai an dawo an bauta ma Allah shi kadai. Duk wanda ka gan shi a aljanna, wallahi ya isa lahira ba shirka. duk wanda ka ganshi a aljanna sawabu a karan farko shiga aljanna ko sai ya shiga wuta kafin ya fito shiga aljanna wallahi wallahi ya isa lahira ba shirka amma duk wanda isa lahira da shirka to in ya shiga wuta wallahi khalidina fiha abada babu ranar fitowa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu nar wa lil zalimin min asa ba ranar fitowa kamar kaga a cikin musulmai sai a ce maka akwai wai wanda yake da aqidar wai fahimtar sa wai tace wai aqidar komai Allah ne kuma jama'a suna so shi ma ya bishiru wai sunan shi wannan shine hadin kan musulmai ya aqidar komai Allah shi ma wai musulmi to in dai har musulmi ya yadda mai aqidar komai Allah musulmi ne to ya kamata da kristiyan mai aqidar Allah uku da shi ma musulmi ne domin shi a aqidar mai Allah uku suwa da waye yake nufi ba Allah ba da Annabi Isa da malaika Jibrilu ko ita da nan Maryama alloli guda uku a cikin waɗannan bayan waye ba tsarkakake ba waye ba mai daraja ba wajen Allah waye ba mai matsayi ba wajen Allah amma Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna Allaha thalith thalatha duk wanda suka ce Allah uku ne sun kafirta to shi kuma aqidar mai komai Allah da Fir'auna da Hamana da Karuna da Abu Lahab da Abu Jahal da Namrud da duk George Bush da wane ne da Donald Trump dukan su Allah ne to kuma yaushe musulmi zai ce wannan ya kusa da musulunci sama da mai Allah uku ai mai Allah uku ya kusa da musulunci sama da mai komai Allah a to yanzu in ka samu kristiyan da Allah uku a church sai ka ce mai ina maka wazi kan musulunta sai ce to da musulunta na tashi daga Allah ina kuma komai Allah to waje aka yi kenan an ci gaba kwanci baya ci gaban mai tunanin rijiya ne yayi yana ƙara zirgi yana ce ya ci gaba ai in akwai shirka mai sauki to ya kamata mai komai Allah ne zai sauko daga komai Allah ya dawo Allah uku daga ne dawo Allah daya to mai Allah uku ya tafi komai Allah to shi zai dawo Allah daya to amma mutane su zo su zauna har mutum ya zauna ana masa waka ana wada ma Allah ne kuma yana girgiza kai yana tabba cewa shi ne shi Allah ne kuma saboda toshi ban basira irin ta mutane wanda yake da shi Allah ne kuma a je a ce muna neman muƙabala da kai sai ce a bada sanarwa mu bashi da lafiya ai ya kamata tunda kai Allah ne to da ka ji an zo muƙabala sai ka ci da jinya ka ajiye a gefe ko ai a to yau jinya ma za ta tunkari Allah yanzu ka je asibiti ka ga mara lafiya bayan ka ga shi sai ka ce me Allah ya bada lafiya to yau sai ka ce Allah ba lafiya to waye ne bada lafiya Allah ba lafiya to waye ne bada lafiya ka kwai an samu matsala eh to kaga duk wanda yake wa mutane ku dawo zuwa ga kotar Allah shi kai wallahi za a tuta shi za a mukri za a yi shi kai kaga wabil misali tabihul maqal mu a nan gari ga irin rayuwar da Dr. Idris Abdulaziz yayi laifin sa ba komai bane illa fadin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan shine iya laifin da yake mutan kowa ya ci a kai shi kowa ya zazzage shi kowa ya ci mutuncin sa aka sa aka kama shi aka daure shi aka yi masa wulakanci na karshe laifin sa ya ce a bauta ma Allah shi kai aka tume shi da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka jingina wasu duk abin da za a jingina da biyu mun ga kwanan nan abubuwan da ya faruwa da malam lawal Abubakar Tirayo ba lai komai ne da bisa ba illa ce a bar hoton kaburbura a bar hoton shehunai a bar hoton waliyyai a bar hoton annabawa a dawo zuwa ga hoton Allah shi kadai sai aka tuna masa kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana aka juya aka bar kwadata sannan wasu cikin waɗanda suke wannan ikrarin suka faɗi magana da tafi shi muni magana mai muni ita kuma wannan magana aka ce yiwa wannan Allah shi kuma wannan magana ta shi wanda bayanin ta a fili yake aka ce zagi wannan Allah laifinsa saboda shi wancan ya da bautan shi gunne wannan kuma bai da bautan shi gunne ba ya da aka bauta Allah shi kadai amma shi mai bautan shi gunne ya faɗi magana mai muni kuma aka ba shi kariya aka ce ma wannan din ma darajar ta manzo Allah ne ma da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan da yake abota mu Allah shi kai ya faɗi magana da take tsarkake manzo Allah amma aka juya ta aka ce zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maganar guda daya ce shi manzon Allah baya bukatar karamomin ƙarya dan gane darajarsa duk wanda kaga ana kirkiran karamomin ƙarya dan a gane darajarsa bai da karamomin amma duk wanda yake da daraja to ta gaskiyar kadai ta isa ba sai an yi ƙarya ba sai an bi manzon Allah da tozali ai manzon Allah da kaciya duka wannan labaru ne ta sunjoyi ne shafa labari shuru wanda ba su dace da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su dace da annabi ba sai an yi ƙarya ga wannan darajar manzon Allah ai kafirai da suka ce wai in daga sai kai manzon Allah ne to a baka wata mu'jiza mu ganta Allah ya ce a haba awalan yafi anna anzalna alayka kitaban tula alayhim in dai mu'jiza kuke nema yanzu alqur'ani bai shiku mu'jiza ba kai yanzu qur'ani bai shiku maka darajar manzon Allah ba sai kai ya kiro hadisan dariya kafin ka gane darajar manzon Allah qur'ani yanzu bai shiku maka darajar manzon Allah ba kisa ibnu al-qayyim a cikin littafin sa tuffatul mawdud bi ahkamil mawdud da yayi bayani akan hukunce-hukuncen haihuwa yayi bayani akan kaciya har ya dauko bayani akan waɗanda suke jingi da cewa an haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya suna ganin wannan wata daraja ce yace abun mamaki abin da kai mutumin da ke ikirarin darajar ta Annabi da kaunar Annabi a ce duka ayoyin Qur'an din da suka shauka daga Fatiha zuwa nasi kaf a wajen sa manzo Allah bai yi daraja ba wai sai an ce an haife shi da kaciya kafin ya gane darajar manzo Allah yace tilda wannan mutum kar da wannan mutum a ce ka karanta Qur'ani daga Fatiha har nasi har yanzu manzo Allah bai daraja a wajenka ba sai an ce an harbe shi da kaciya to da me zama manzo Allah da kaciya ko da Qur'ani ba da Qur'ani ba to Qur'ani bai nuna maka darajar sa ba saurani saboda haka in za a faɗi darajar Annabi zama ba sai an yi ƙarya ba wallahi da gaskiya kadai sun isa ka duba Dr. Mustafa Murad yayi littafi mai suna Mu'jizatun Nabi wannan littafi na mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam ko mu'jizatun rasul sai da ya kawo mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ɗai 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 ingantattu har guda dubu ingantattu har dubu to duk wannan ingantattun ba su ishe mutum ba sai ya hada da ƙarya ai duk wanda kaga an kirkira masa karamar ƙarya to ko bai da gaskiya ne wanda yake ta gaskiya kai ba sai amma ta ƙarya ba Allah ya sa mu dace to kaga aga ake rayuwa a zamani duk wanda yace a dawo a tsaya a wajen Allah shi kadai to zai hakuri da mutane dan za a cutar da shi za a zage shi za a jingina masa kiyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama za a wulakanta shi za a duk abubuwa da dama za a gani to sai an yi as-sabr 'ala al-adafi sai an yi hakuri akai Allah ya sa mu dace to sai mu dakata nan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu daura daga dalilin kullu ta'ala abin da muka fadi ne daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi nakuri Allah ya fi mana صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته